الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الله لي شاءك وقوتا جماد الثانية هجرة دبوت ليا دريه دارب إندا شدة wanda ya dace da 15 ga watan 12 shekara 2024. Za mu ci gaba da karatu na Mustalahul Hadith a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Misbahur Rawi wallafar babban malami Al-Ustaz Abdullahi Gwandu rahimahullah. Wannan darasi na 11 darasin da ya gabata malam ya tattauna mas'ala ta al-mu'allaqat fi sahihaini kashe-kashen su da kuma bayanin dalilan da yasa wato suke yin ta'aliki a cikin wa'annan littattafan nasu. Dama dai yana bayani ne karkashin wato hadisi wanda yake sahihi da ya kawo karkasuwar hadisai ko sunayen hadisai daban-daban waɗanda ya siffanta su da cewa dukkanin su abin karɓa ne, ana karɓar su. To duk bayanin da ya gabata an yi shi ne karkashin wato shi al-hadisu sahih. Da yau za a tashi al-jayyidu wal-qawiyyu, yana daga cikin abin da ya ambata. Al-jayyidu wal-qawiyyu, malam yake cewa fi tirmidhi fi tibbi jaa jayyidu, fi tirmidhi fi tibbi jaa jayyidu wa huwa sahihu wal-qawiyyu al-ayyidu kilahuma ma yartaqi anil hasan wa shakku fi bulughihi sahiha an as-sabit was salih wal mujawwad zili sihahi wal hisani tasluhu wa fi da'if al i'tibar salih aw sabit lad sahih qad aman aw kulluhum bayna sahih wal hasan. Sheikh Abdullah rahimahullah ta'ala yace al-jayyidu wal qawiy, sai hadisin da malamai wato suke kiran sa da al-jayyidu wal qawiy. Idan an ce al-jayyidu shine kishiyar wato ar-radi'u biddu ar-radi, shi ake kira da al-jayyid. Al-qawiy shi kuma biddu ad-da'ifi, kishiyan mai rauni. To da al-jayyidu da shi al-qawiyyu duka abu ɗaya suke nufi. Idan malaman hadisi suka ce da hadisi haza jayyidun ko qawiyyun, to abu ɗaya suke nufi. To sai malam yake cewa fi tirmidhi, ya zo a cikin littafin al-Imam Tirmidhi mai suna Jami'u Tirmidhi, wanda aka fi sani da Sunan Tirmidhi, amma dai Jami'u Tirmidhi shi yafi. To jaa jayyidu, akwai wani hadisi da ya masa suna da hadisi jayyid fi tibbi, wato lokacin da ya zo yana magana a kan al-tibbu, kitabu al-tibbi kenan, inda ya kawo hadisai dangane da bayani a kan magani. To lokacin sai ya zo da wani hadisi, da ya zo da hadisin sai ce haza hadisun jayyidun hasanun, sabana abin da ya saba da shi, abin da ya saba da shi hasanun sahihu. To amma da ya zo bai kawo sahi ba sai ya musanya lafazin jayyidu a madadin sahi. Faidan ku koma a cikin shi Jami'ut Tirmidhi din za ku gani. To me ake kira da hadisi jayyid? Sai mala ya ce wahawa ba wahuwa ba, kuskure ne don baitin ya zai kare. Wahawa as-sahihu shi ake kira da hadisi sahihi ai. Wal qawiyul ayyid kuma shi ake kira da hadisi mai ƙarfi al-ayyidu kakkarfa. Al-ayyidu sifa ne na al-qawiyu. Kenan da al-jayyidu da al-qawiyu duka yan an faɗe su ana nufin as-sahihu. Kawai dai bambancin lafazi ɗaya ne. Bambancin lafazi ɗaya ne. Kuma shi al-Imam Tirmidhi Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah abin da yake nufi kenan. Da yace haza hadisun jayyidun hasanun abin da yake nufi kenan. Kamar yace haza hadisun sahih hasanun sahih. Kila to sai malam yace wasu malamai kuma sun fada aka sun abin da ya gabata. Suka ce huma waɗancan lafuzza guda biyu da al-jayyidu da al-qawiyyu ma yartaqi anil hasan. Ana kiran hadisi da shi wanda darajarsa wato ta yi sama akan al-hasan. Wato wanda ya samu wata ƴar daraja kaɗan wadda ta haura ma al-hadisi al-hasan, wanda shi ba za a yi bayani a kansa. Amma kuma bai kai sahihi ba, bai kai martabar sahihi ba. To wasu malamai suka ce shi ake kira da al-jayyidu da al-qawiyyu. Wannan ƙauli ne na biyu daga cikin zantukan malamai. Washakku kwankwanto ya tabbata fi bulugihi akan isar shi wannan al-qawiyyu matakin as-sahiha, wato darajar hadisi sahihi an anna ne, saboda baiti sai aka ce an, ma'ana da ya bujura, akan ce anna bi ma'ana araba. Wato ana kwankwanton ya kai ga matakin hadisi sahihi, amma kuma akwai yaƙinin cewa ya ɗaga daga darajar hadisi hasan. To su waɗannan malamai sai suka ce su a wurinsu shi ake kira da hadisi al-jayyidu al-qawiyyu. To amma dai wannan ƙauli yana da rauni. To abinda ta haƙiƙi ya tabbatar na ilimi, babu wata manzila tsakanin al-hasan da sahihi. In dai hadisi ba hasan bane to sahihi. In kuma hadisi darajar sa bata kai a kira shi da sahihi ba to hasan ne. Saboda haka babu wata manzila, babu wani mataki na uku wai shi tsakanin hadisi hasan da kuma hadisi sahihi, babu wannan. So shi yasa malamai suka ce wannan zancen nasu ba karɓaɓɓe bane. Duk da an samu waɗanda suka ambace shi daga cikin malamai na hadisi, amma dai ba a karɓa ba. Me ba a karɓe shi ba. Mala ya kawo maka shi ne don ka san cewa an faɗa. To sai as-sabitu was-salihu wal-mujawwad. Sai hadisin da malamai suke kira da as-sabitu was-salihu wal-mujawwad. To wanne hadisi ake kira sabit, wanne hadisi ake kira kuma salih, wanne hadisi ake kira da mujawwad, al-mujawwad. To sai malam yake cewa zi ma'ana hazihi. Waɗannan lafuzza guda uku da aka ambata na as-sabitu da as-salihu da al-mujawwadu, to ana faɗansu ne lis-sihahi, ay lil ahadisi siha, ga hadisai sahihai.
faɗa hadisai waɗanda suke sun kai ga martaba ta inganci, to ana kiransu da as-sabitu as-salihu al-mujawwad. Kina hadisi sahihi zaka iya kiran shida sabitun, zaka iya kiran shida salihun, zaka iya kiran shida mujawwadun, duk dai kana nufin me sahihun. To shine yace tasluhu, wato suna kyautatuwa lissihahi a siffanta su ga hadisai da suka tabbata walhisani, haka suna kyautatuwa a ambaci hadisai waɗanda suke sun kai ga matakin wato alhusun, a kira su da sabit ko salihu ko mujawwadu. Yanda hadisi sahihi da hadisi hasan, to kowannensu akan kira shi da sabit ko salihun ko mujawwadu, haka wasu malamai suka faɗa. Haka wasu malamai. Sai ƙauli na biyu, sai ce wa salihu, amma akwai ƙaulin da ke cewa a'a shi as-salihu din nan na tsakiya akan ambace shi fi da'ifin li'tibari, ga hadisin da yake yana da rauni amma kuma akwai abin da za a ƙarfafe raunin nashi da shi. Asalin hadisin ba karɓaɓɓe ba ne, yana da rauni, kuma raunin nasa ba zai hana a ƙarfafe shi ba. To sai aka sake samun wata hanya kuma, ita ma da illa ɗin, amma kuma in an haɗa ta da waccan ta farko za su ɗan ƙarfafa. To suka ce shi ake kira da salihu, ai salihun lil-ihtijaj, kenan ya kyautatu a yi hujja da shi, a iya karɓarsa. Wannan wasu balawai haka suka faɗa. Sai ƙauli na uku, au sabitul lada sahihi kadi aman, wasu kuma suka ce a'a sabitun shi hadisi sabit kadi aman, haƙiƙa ya tsayu ya taƙaitu lada sahihi, iya matakin sahihi. Suka ce su a fahimta su da hadisin da ba sahihi ba a kira ne da sabitu. Kina hadisi hasan a wurinsu ba sabit ba ne. Hadisi wanda yake da'ifi munjabar bighairihi shi ma ba ne ba sabit ba ne. To wasu balabi haka suka faɗa, aman ai aqama, akan ce amana, ana nufin aqama, ya tsayu ko ya taƙaitu. Ai ƙari ƙasura lada sahihi, shi sabit ya taƙaitu iya martaba ta hadisi sahihi. Sai ƙauli na hudu, duk wannan maganganun malamai malam yake kawo ma a dunkule, sai ka tsaya ka kwantar da hankali. Au kulluha, ko kuma dukkanin wa'ancan alfaz da as-sabit da as-salihu da al-mujawwadu, sai ce baina sahihi wal hasan, suna gudana ne tsakanin sahihi ko hasan. Dukkaninsu suna gudana ne tsakanin wani mataki wanda muka ambata a baya, wanda malamai suka raunana. Matakin ya haura matakin alhasan, ya kuma bai yi da kai matakin sahihi ba. To su a fahimta su, sai suka ce nan ne za a sa waɗannan lafuzza guda uku, da as-sabitu da as-salihu da al-mujawwadu. To amma zancen sa yana da rauni, shi yasa ba la ya kawo shi a ƙarshe. Saboda mun faɗa cewa babu wata manzila tsakanin hasan da mi da sahihi. Hadisi ko dai hasan ko dai mi, ko dai sahihi ko? To kaga wannan zancen nasu gairu ba kabulin ko? Ba zance ne wanda za a ce ai a karɓe shi ba. To wannan su ne zantuka guda uku dangane da shi as-sabitu was-salihu wal-mujawwad. Sai al-hasan wal-mushbihu, wal-mushbihu ba mushbahu ba, wal-mushbihu. Sai hadisin da ake kira hasan da kuma hadisi mushbihi. To menene hadisi hasan? Sai malai ya kawo ma ta'arifin sa. ذاك الذي حاز الشروط ما مضى إلا كمال الضبط في القول الرضا والحسن كالصحة في الحجة به ما لن يتشي الحديث الحسن حديثي حسني ذاك الذي شيني ونند هذا يا تارا أي جماعة شروط ما مضى حديث دي قباتة واني حديث دي قباتة الصحيح فإذا أنت الحديث الحسن شيني حديث دي يا تارا دو شروط دا صحيح ناغن مين بياني أكن شروط دا صحيح كو Malam ya faɗe su a baya. Ko bai faɗa ba. To hadisi Hassan shine wanda ya tara duk waɗannan sharuɗa ɗin. In banda sharaɗi ƙwaya ɗaya. Shine yace illa kamal al-dhabti. Sai dai cikar harda. Shi hadisi sahihi sharaɗi ne rawi ya zama tamamul dhabti ko kuma a samu tamamul dhabti tare da shi. Sawa'un dhabt sadrin ne ko dhabt kitabin yake da ita in ka littafe ce to har dan nan ta zama tana ta cika ba ta da naqas in kuma ta kirji ce ta zuciya to ya zama har dan nan ba ta da naqas amma shi alhadisi alhasan to shi rawi yana dan da naqas kadan yana da har da ba wai bai da ba amma bata bi bata cika ba to shi ne kai babbace hadisi Hassan da me fil qawlir rida wannan fa a cikin zance ar-rida ay al-mardi sai kawo masdari yana nufin ismul maf'ul shi fil qawlil mardi shi ne fil qawlir rida ar-rida masdari a cikin zance wanda yake yardadde auren malamai da akwai maganganu da yawa akan ta'rifatuna al-Hasan idan kuka samu littafin al-muqizatu ta al-imam az-zahabi to ya kawo maganganu da yawa amma dai wannan hadisi wannan ta'rifi da aka wa al-hadisi al-hasan to shine yake yafi zama karbabbe a wurin malamai haka in kun samu tadribin rawi na Jalaluddin Suyuti shi ba ya kawo maganganu da dama akan wannan mas'ala din والحسن كالصحة في الحجة بي وفي تفاوت فأعلى رتبه ما ليتي والحسن صفة الحسن دا حديث زي كيزوا غريتا شيني ودا أنك قام بيان تينزو كالصحة مثلا تتايا دا إنغنتي في الحجة وجن حجة idan kafa dalili za a yi babu banci tsakanin hadisi sahihi da me da hasan haka wajen aiki babu banki tsakanin hadisi sahihi da me inda za a samu banci shine in sun samu at-ta'arud an samu cin karo wannan hadisi sahihi ne hanyar sa wannan hadisi hasan ne sun samu cin karo in ana buƙatar ayi tarjihi to a nan ne kuma arfin shi sahihi zai bayyana akan me akan hasan amma in dai a kafa hujja ne to mutum ba zai kawo ma hadisi sai ka ce a ni wannan hadisi bai yarda da shi ba saboda hasani ne ni lalle sai ka kawo min sahihi ko wannan hadisi ba zan yi aiki da shi ba ni lalle sai sahihi to shine mala yace fil hujjati bi fil hujjati bi ba bihi ba to su malamai matsalar su ba su da ilmul arut in sun zo rubuta baitoci sai su talalata fannin Allah ya sauka to wal husnu kasihati fil hujjati bi in kace bihi baitin ya kalle to kuskure ne abiye wannan saka ka suke rubutawa amma in ka dora baitin a wazani kuma sai kaga ba zai sha ba to mafi yawa malaman ba su da fanni wasu su suna da ido a hadisi wasu su suna da ido a lugha amma kuma Allah bai musu fatahi akan ilimin ba shi kuma ilimin in dai baka da shi to ka sha ba makan ka lafiya game da abin da ya shafi waki ko kace zaka dauki wani littafi na waƙe kai mai sharhi ko kai mai wani ta'aliki banna zaka yi sai ka samu nasar ko irin su al-akhdari ko iziya kaje take dai ko irin su al-arba'un an-nawawiyya amma irin su manzumatul qurtubi ko baiquniya to kaga shirme zaka yi to dewa sa aluga yana cikin ilimi mai wahala wanda daidaiku Allah yake ba shi kamar yadda a hadisi ilmul ilal daidaiku Allah yake ba shi kamar yadda ilimin rabon gado a malaman fiqhu daidaiku Allah yake ba shi to haka ko ne fanni na ilimi zaka ga akwai mafi wahala akwai mafi zurfin su wanda kwarori ne za su abin daddin sa to wani malamin hadisi ya karanta to kaga in ba yana da ido a arabiyyar ba to sai a samu matsala ko baitin ya kalle shi ba zai sani ba shi kawai dai da irabi da yake kallo to shi kuma malamin arudi sai mai lugha ya gama mai nahawu ya gama mai sarfu ya gama mai balaga ya gama shi kuma nan zai zo ya ce to an yi kuskure duk sai sun gama nasu aiki shi a ƙarshe da yayi magana to shikenan an shafa Fatiha wa fi tafawutin fa a'la rutabi to shi wannan hadisi Hassan malam yace dan duk wannan kusakuran ba shi malam haka ya rubuta littafin sa sanin gari ne na yan baya shi malam malami ne mushahidi ne ma a wannan fanni yana da alfiya da ya rubuta mai suna Fathul Latif Al-Wafi fi Ilmil Arud Wal-Qawafi alfiya ko baiti kusan rabin dubu ya rubuta akan wannan fanni kuma zaka ga mafi yawan rubuce-rubucen sa wannan babi ne to kaga shi ba daga gare shi bane shi malam lahi a lauyin rubuta littafin sa to wa fi tafawutin to yazo a cikin bambance-bambancen shi alhadisi Hassan wato mataki kamar yadda mun yi maratibus sahihi a baya ko ya kawo mana asani isnadi kaza shi fi kaza shine as-sahhus sahih kaza da kaza da kaza to haka shi ma hadisi Hassan yana da wannan sai ce fa'ala rutabi mafi kololuwan wato karfin darajojin hadisi Hassan shine yace ma sahaha al-ba'd ka rahazin an abi kaza ka amru ibn shu'aib an-nabi kaza ka amru ibn shu'aib an-nabi yace ma sahaha al-ba'd abinda sashin malamai sahaha suka inganta wato su a fahimta su ma suna ganin ma bai kamata a ce wannan isnadi hasani bane bal ma sahihi ne amma su ne aƙallu su kuma fi yawan malamai sai suka ce a isnadi ne hasani bai kai a ce mishi sahihi ba an fahimta sai ba da misali a cikin abin da ya ambata yake cewa ka bahazin kamar isnadin da zaka samu a cikin sa zaka ji an ce a ambaci Bahazu Ibn Hakimin daga babansa daga kakansa to duk inda kaga wannan hadisi mafi yawan malamai sun ce wannan isnadi da hadisi yake dauke da shi hadisi ne Hassan amma an samu wasu daga cikin sashin malamai suka ce sahihi amma dai ba su da yawa waɗanda suka hassana su ne suka fi yawa kazaka amrun haka amru ibn shu'aibin kenan an abihi shine Shu'aib din an jaddihi shi ma daga kakansa shi ma haka zaka ga isnadin yana zuwa daga kansa zuwa babansa zuwa kakansa to shi ma wannan yana daga ciki suna daga cikin mafi kololuwan matakin hadisi hasani saboda karfin su ma shi yasa ma wasu malamai ma suka saha hasu suka jefa su a layin maratibus sahih maratibus sahih كذبن إسحاق عن التيمية عن جابر وهو عن النبي هكا ينا رجل تكيان أبنى معلميك أنبتا شيني إسنادي زواغا محمد ابن إسحاق شيكو مدغ إبراهيم التيمي إبراهيم التيمي شيكو مدغ جابر الأنصاري رضي الله عنه شيكو مدغ جابر عن النبي وانا شيني اسنادي ناوكو اعلى مراتبي الحسن كينا بل ما وسمع لم يسنشي صحيحين ودونه ما قال بعض واهي كالحارث الابن لعبد الله وعاصم ابن ضمرة حجاج هو ابن أرطات في الاهتجاج سيتي ودونه سي حديث ان دبي كي وانن با كو كما اسناد ان دبي كي وانشان قريفي با واتو ينا قصة وانشان كينا كما رد أسهيه ما أني وانن أني أعلا هو أني كما أدوانه تواغ شيما حكا تينيتي ودونه ما قال بعض واهي كالحارث الابن لعبد الله وعاصم ابن ضمرة حجاج هو ابن أرطات في الاهتجاج أرطات بأرطات بأرطات كسكرين شما بيتم ذي لالج هو ابن أرطات في الاهتجاج بهو ابن أرطات بأ to sai wannan shi yasa yace maka wadunahu mafi kasan isnadin matakin hasan ma qala ba'dun abinda sashi wasu malamai suka ce wahi wannan hadisi mai rauni ne amma ba su da yawa al-harith ibn li abdullah kama al-harith ibn abdullah kaga malamai sun raunana shi haka shi ma asim ibn damra shi ma malamai sun raunana shi haka hajjaju ibn arbata shi ma malamin sun raunana shi to duk wanda ka samu cikin su a cikin isnadi to hadisin sa hasani ne yawa idan kana karanta hadisi ko isnadi kaga shi ambaton al-harith to hadisin na hasani ko kaga ambaton bamra hadisin na hasani ko kaga ambaton hajjaju hadisin na hasani ne saboda shine mafi yawan kaulin malamai to wa in yakun taba'ahu fi sayrihi siwahu fa sahihu ay li ghayrihi to yanzu shi wannan isnadin da aka ce ma da'ifi ne ko wanda aka samu ɗaya daga cikin mutanen nan ko al-harisu ko asim ko hajjaju to sai aka sake samun hadisin kuma ya zo da wata hanya wadda ita ma wannan hanya akwai rauni a cikin ta to fa sahihu sai a tashe su ya kai ga matakin hadisi sahihi li gaidi shine wa in yakun taba'ahu idan shi wancan mai raunin ya samu mutaba'a wani yayi mutaba'a safi sayrihi akan hanyar da ya zo ta rauni siwahu waninsa to fa sahihu to sai a ce sahihun bi turuqihi sahihun li ghairihi bi majmu'i turuqihi duba da la'akari hanyoyinsa amma in hanya kadai hanya kwaya daya zo da ita to sai a kira shi da hasani kawai kamatni laula an ashqa muttaba bihi muhammad ibn amr fartafa kamar wannan isnadi ko kuma wannan lafazi da aka ruwaito al-Imam Tirmidhi ya ruwaice shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula an ashqa ala ummati alanda in tsanantawa al'ummata ba to la amartuhum bisiwaki da na ba su umunni da yin asawaki inda kulli salatin abun kowace sallah abun kowace sallah to shi wannan hadisi ya zo ha a Bukhari fa amma kuma hanyar tana da illa to bayan tana da illa kuma sai ta samu mutaba'a a wajen wasu malamai kamar shi at-Tirmidhi to saboda wannan mutaba'a shi yasa sai aka karfafi hadisin sai aka ce hadisi ne sahihi shi yasa yana cikin hadisan da ad-Darqutni yawa al-Imam al-Bukhari na kadi akai sai malamai amsa da suka ba suka ce to ai hadisi yana da wata hanya ta daban ba wai iya matakin shi na Hassan bane tunda yana da mutaba'a a wata hanya saboda wannan mutaba'ar ai shi yasa al-Imam al-Bukhari ya ruwaice shi wanda in an hada tashi hanyar da hanyar sauran malamai to sai ya zama sahihul li ghairihi bi majmu'i turuqi saboda babu abin suka ga al-Imam al-Bukhari babu abin suka gare shi ko ba ga ba babu abin suka to cikin isnadin akwai Muhammad ibn Amr shine yace fihi a cikin isnadin Muhammad akwai Muhammad ibn Amrin ibn Alqama kina an Abi Salama an Abi Huraira radiyallahu anhu to shi wannan Muhammad ibn Amr shine malamai suka ce hadisin sa hadisi ne hasan ba sahihi bane an gane ba sahihi bane amma kuma saboda hanyoyin da ya samu to shi yasa sai malamai suka ce hadisi ne sahihun ligairihi eh shi yasa yace maka fartafa saboda haka yanzu daraja ce ta dau ya tashi daga mi ya koma sahihi kaga waccan suka ta addara kudini ba karbabbiya bace ya karbabbiya bace Allah ya taimaka to sai mi to sai yace wa fil bukhari haka yazo a cikin bukhari okay to kamar hadisin bukhari kenan wannan na iya Tirmidhi ne eh wa fil bukhari yazo a cikin bukhari ina nufin wanda ad-Darqutni yayi magana akan sa to shine wanda zai zo wa fil bukhari haka yazo a cikin sahih al-bukhari ubayyun an abi fil khayl qad tubi fihi min akhi akwai isnadin da aka samu daga wani rawi da ake kira ubayyu ibnu abbasin ibnu sahal an abihi an jaddihi wani hadisi da yazo da shi al-imam al-bukhari ya kawo shi da yazo yana magana a kitabul jihad sai kulla wani babi da yake dauke da sunayen dawaki na annabi sallallahu alaihi wasallama ko wani doki da ake kira da al-lahif al-imam al-bukhari ya ce wasu malamai na cewa al-lahif ko bil kha ko bil ha to a cikin wannan isnadin sai ya kawo wannan shi al-imam al-bukhari to shi ubayyu din nan da aka ce wato an ubayyu bin abbasin ibnu salin an abihi an jaddihi abihi shine abbas jaddihi kuma shine sahal to an yi magana a kansa, wanda irin su malamai da dama na hadisi manya, Ibnu Ma'in, sun rauna na hadisinsa. To kuma gashi al-Imam al-Bukhari ya kawo shi. To shine mala yace qad tubi'a, ai ya samu mutaba'a fihi, cikin abin da ya ruwaita min akhihi, daga dan uwansa. Akwai dan uwansa da ya masa mutaba'a, ana kiransa Abdul Muhaimin. Sai sake ruwaito shi ma hadisin. To da riwayar tashi da riwayar dan uwan nasa, in ka hada su sai su baka matakin hadisi ne sahihul ghairi. Yawa, shi al-Imam ad-Darqutni illa rawi kadai din ya kalla hanyar da tazo, to shi yasa yace al-Imam al-Bukhari bai kamata ya kawo wannan hadisin ba, kuma da cikakken isnadi da sauransu. To irin su Ibn Hajar da suke kokarin bada amsa, sai suka ce mai a'a, ai dan uwansa yayi masa mutaba'a. Yanzu hadisin ba iya hasan bane, duk da shi rawi din wasu malamai sun taba shi, to ai ba tabi ne wanda za a ce ai watsi da shi gaba ɗaya, kamar yadda zamu ambata. Akwai tabin da ya an wa rawi, to in ya samu mutaba'a za a karbe riwaya. Akwai tabin da in aka wa rawi, to shikenan ya riga ya tashi da aiki. To shine wa fil Bukhari, yazo a cikin sahihul Bukhari isnadin da yazo Ubayyu daga babansa, fil khayli, an jaddihi kenan, fil khayli da ake magana akan dawaki, babin da yake magana akan dawaki a sahihul Bukhari din, qad tubi'a fihi, ya samu mutaba'a, ya samu rakiya, min akhihi, daga dan uwansa, ana kiransa Abdul Muhaimin. To sai ce kamar da'ifu aili su'i hibzi nau irsali nau tadlisi nau jahalin ra'u. Wannan hamza da suke sa kuskure ce, nakalinta ake ila sakine qabla, da haka baitin zai miki. Sai ce kamar da'ifu, kamar hadisi da'ifi, wanda za a ce hadisi ne da'ifi, amma kuma akwai hanyar da za a bi a yi aiki da shi. Shine yace aili su'i hibzi, shine duk hadisin da aka ce rarrauna ne saboda rauni na hardar rawi, wato an soki hardarsa, sayyu'ul hibzi ne. Au irsalin, ko kuma a rawi yayi irsalin hadisin, yayi irsali na zahiri ko boyayye, za a yi magana akan hadisi mursal nan gaba. Au tadlisin, ko kuma rawi yayi tadlisi. Abinda ake kira tadlisi shine rawi ya jingina magana zuwa ga wani, wadda wannan magana tana nuna ya karba daga gare shi. An gane? Wato bai sarraha cewa kai tsaye ya karbi magana daga gare shi ba, kamar yayi amfani da an. Sannan kuma sun yi mu'asara tare da shi. Akwai yiwuwar ya karba daga gare shi, akwai yiwuwar bai karba ba. To yanzu haƙƙinsa ka ga yami, ya bayyana ƙarara. To in ya faɗi wani lafazi wanda ka nuna kamar ya karba, to sai a ce ya yi tadlisi. Ba za a karbi ruwayarsa ba sai ya sarraha. Sai ya sarraha sama'i. Au jahalin, sifa ta hudu, ko kuma a ce rawi majhul ne. Majhulul hali, ba majhulul aini ba. Wanda malamai dai ba su gama gano yanayinsa ba. Dari bisa dari. To waɗanga illolin guda hudu da ya ambata, ko su hibzin, ko al-irsal, ko at-tadlis, ko al-jahalu. To waɗannan idan isnadi ya zo da su, to in sun samu mutaba'a ana karɓarsu. Saboda za mu ga suka ce ba ta adalcin rawi ɗin ba. In an taɓa adalcin rawi, to wannan ya tashi aiki. A samu irinsa dubu ba za su karfafe shi ba. An gane? Ba za su karfafe shi ba. Amma wannan malamai suka ce suka ce wanda ba ta da wani abin nan. Tunda dukkanin kaga ba ana magana akan cewa shi adili bane ko fasiki ko dan bid'a. A wata matsala ce da ya siffantu da ita. Dama kuma ta dalisi amintacce shi ake magana ta dalisi a wurin sa ko irsali ko su ulhibzi. To shine yace ra'au malamai na hadisi sun ga yanalu husnan. Irin wannan illolin in sun zo ga hadisi to hadisi yana iya samun matakin a kira shi da ingatacce bisiwa fariqihi. Amma in ya zo ta wata hanya ba ta wannan hanyar tasa ba sai sake zuwa da wata hanya sai ya to ai wannan duk da akwai masu cewa wai da rauni ba za su hadu su bayar da wata natija ba sai aka ce musu ai akwai tafsiri ya danganta daga irin raunin akwai raunin da in an hada da wani mai rauni irin sa za a samu abin kamar kana da mota ne inji abin nan batirin ta yayi low sosai ko sai ka dan nemi wani shi ma mai rauni sai ka gwamaya sai ta baka wuta amma kaga in wutar tashi ta yi mi ta dauke gaba daya sai dai ka nemi sabo ko wani wanda bai da wannan illa to haka shi ma a babin ruwaya yake za ku malaman da suka yi inkarin wannan amma dai ba shi ne tafarkin magabata ba shi ne in ja'a in ya zo ta wata hanyar ta daban wa hawa hasanun li ghairihi to sai a ce yanzu ya zama hasanun li ghairihi tunda duk hanyoyin suna da matsala duk hanyoyin suna da matsala tunda dukkan su amintattu ne ai yawaitan ma misali hanyoyin shike nuna labarin ya tabbata shike nuna labarin ya tabbata ba za a ce ai ayi jiha da hadisin ba to na misali nahaw hadisin imra'atin tazawwajat fa usdiqat alayni thumma radiyat fi tirmidhi wa fi rijali asim ligairi zattariqi fa huwa qa'im to malam sai ba mu misali yake cewa nahaw hadisin ra'atin tazawwajat shine daidai nahaw hadisin ra'atin tazawwajat fa usdiqat alayni thumma radiyat sai ce kamar hadisin nan da ya shahara cewa wata mata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ta aure wani sai ya ba ta takalmi biyu a matsayin sadaki sai labari ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai aka tambaye ta kin gamsu kin yadda ta ce ta yadda sai annabi ya ce to shikenan da ta yadda ai ba matsala dama haƙƙinta ne ba ko ba gaba kawai yafewa ne ba za ta ce ta yi gaba ɗaya ba amma tana da dama ta karɓi abu komi ƙanƙantarsa in dai abin da za a yi amfani da shi tunda yana yiwuwa takalmin kaga masu ƙima ne masu daraja sosai musamman tunda kaga hakan ya faru to takalmin ba ƙanana ba ne akwai alamu in an sai da su suna da ƙadara suna da daraja akwai alamun haka to wannan hadisi fi Tirmidhi ya fazo a cikin Tirmidhi a kitabun nikahi Tirmidhi ya kawo shi amma wa fi rijali sai dai ga sanadin da hadisin ya zo ta kansa akwai wani rawi da ake kira Asim ibn Ubaidillah shi ne ya ji wannan riwaya ta hanyar sa aka karbi wannan riwaya to shi wannan asim din nan li ghairi zattariqi, wato wannan hadisin yazo ga wata hanya wadda ba wannan ba, an same shi da wata hanya wadda ba wannan ba, duk da shi asim da'ifun. Eh, malamai sun ce da'iful hadis, ba karɓar riwaya sai irin kamar su Abu Hatim. To sai saki zuwa kuma shi wannan hadisin da wata hanya, to sai malai ya ce fawa, saboda haka hadisin qa'im ya tsaye da kafafunsa. Kenan wacce hanyar da aka samu tami ta karfafe shi, eh, kuma in ka koma kitabun nikahin bayan Tirmidhi ya kawo shi, sai da ya kawo shawahid wanda za su karfafi ita wacce ruwaya din. Eh, to haka shi yasa malamai suka ce wannan hadisi hadisun ne hasanun bi majmu'i riqihi. To wannan ke, duk da akwai sabani wurin malamai, amma dai mafi yawan malamai sun ce hasani ne, ba za a ce a yi jifa da shi gaba ɗaya ba. To sai suka yi hujja da cewa kina hadisi yana daga cikin dalilansu cewa hadisi baya da aƙallu, baya da aƙallu, baya da akasaru, abinda kawai ake buƙata, abinda za ka bayar ya zama yana da amfani, zu ƙima, kuma yana da ƙima, kuma ya zama ita ta gamsu, tunda dama haƙƙinta ne. Ita ce ta gamsu shi ke da su, ba matsala, ƙara ga kabiya sa take. Kamar yadda kuma yawan sabai da iyaka, suka ce haka aƙallu ɗin sabai da iyaka, amma su wasu malamai kamar Malikiya kaga ba su yarda da wannan ba. Duk da kaga shi malam ba Maliki ne, don su Malikiya ba su yi aiki da wannan hadisi ba. Sai suka ce tun da yana da illa ne su sun haƙura da shi. Suka ce dole sadaki kada ya ƙasa ga rubu'u dinari. Haka suka faɗa. To amma kaga shi malam anan bai karɓi wannan fahimta ba, shi yasa ya kawo istishhadi da wannan hadisi. Kuma tabbas haka ne, ba wani nassi da ya zo iyakanci. Kamar da sun yi ijma'i bai da akasaru, kana ibada sadaki miliyan ɗaya, miliyan biyu, miliyan goma ma. Ga shari'a baka yi laifi ba, sai dai ga al'ada ta mutane. To haka ma wajen ƙaramcinsa ba laifi. So waɗanda za ku ga suna tare jijiyan waya, su suna dogara ne ga abinda mazhaba ta rubuta. Kuma yanzu misali za ka ga kuskuren da ake yanzu misali. Tunda dama abinda ake amfani da shi asali a kuɗi, ko zinari ko azurfa, su shari'a ta yi magana a kansu. Duk wani abu da ake amfani da shi yanzu ƙima ne nasu, ƙima ce tasu. Ƙima ce. Naira ƙima ce, riyal ƙima ce, saifa haka, dala, euro da sauransu, duk wannan ƙima ce, ba kuɗi ba ne. Asalin kuɗi zinari da azurfa. Don su masu fitar da ƙima suna taƙaituwa ne iya zinarin. Shi kuma zinarin ya fi ƙima a wurin Turawa. An gane? Alhali ga azurfa, ita shari'a biyu ta ambata. Ko a wurin zakka za ka ga su Allah ya ambata, ya kani zuna zahaba wal fidda. An gane? To yanzu tun da ƙimar ta yi tsada, an samu yanzu ƙimar za ka ga rubu'u dinarin sai a ce ma wajen 150 ko da 60. Wai kenan in ka ba da sadaki in mai kai haka bai sadakin bai ba. To sai malamai suka ce a dawo ga ƙima ta azurfa. Wannan an dawo ko 20,000 bai kai ba. Yanzu haliyan. Wanda na ga sun fitar sati biyu da suka wuce 2013 ne ma da wani abu. ba gani eh saboda azurfa auren turawa ba ta da kima shi yasa ka ga darajar ta bai kai ba kawai kiman zinarin ke yi sama eh to shi yasa da zakka da sadaki da kafara in za a yi to duka a koma ga azurfa a yi tabbacin zinari da yanzu in kana da misali yanzu a ce misali a kimar da suke fitarwa ta azurfa to zaka ga ta yi kima sosai wajen miliyan nawa goma sha wani abu wai sannan suka kai nisabi ka fitar da zakka a yanzu in kana da miliyan goma wai baka da zakka to ka duba haka ne wai kana ba cikin waɗanda kai ya halatta a baka zakka Tuka gani alali an komo ga azurfa kaga ko miliyan 2 bai kai ba miliyan 1 ne da 300 da wani abu ya kai ne sabi sai ka ba da zakka to amma saboda rashin karatu mutane sun zo kuma da amma cikin hikimar ba da zakka don a sauƙaƙa ma mutane to bale irin yanzu da ake cikin yanayi da tsanani da wahala da yunwa da talauci sannan kuma ita shari'a ma ga abin da ta ambata guda da zinarin da azurfa duka matsayin su daya a wurin shari'a an ambace su ne saboda yalwa a wancan janibi akwai laraba wanda azurfa suke amfani da ita ita ke da yawa a yankin su akwai waɗanda kuma zinari to shi yasa da shari'a ta zo sai ta ambace kowanne don da an ambace daya to kaga dukkan su za su hadu ne akan daya tunda shari'a dama son take ta sauƙaƙa mutane an gane saboda haka duk wanda ya mallaki abinda ya kai kusan miliyan 2 to ya sani kar ya dogara ga waɗancan in ya dogara ga waɗancan ya sani in ya je lahira zai shaka shi in an tambaye shi ba zai ce to ai dukiya ta bata kai nisabi ba sai a haka ake to sai kun ci gaba da faɗakar da mutane wancan ta abin nan da suke yi na taqawimi na azur na zinari a hitabatun shi har lokacin da ya dawo ƙasa sai a dawo ga na abin nan darahim an gane ko so da haka ba daidai bane dan sadaki bai kai 100 wai a ce wai bai ba ko a fikiyo in ka dauka irin su askari da muktasar zaka ga an yi bayani a ambaci na zinara a ambaci na azurfa ko wani ya ambata a bai kai ba 10,010 to yanzu ci gaba an kai kaga an ci baya kaga ci baya an ga samu kaga an hana shi ya raya sunna to yanzu in ya je ya yi zina misali kaga nasara an ga samu kuma lahin miya gunsu waɗannan malamai ne saboda rashin karatu da abin nan sun abin ne duk da cewa dole sai ya kai rubutu shi ma ɗin fa babu nassi ijtihadi ne na malamai ba fa nassi ne zo ya yanke ba fa to muqaddara ko da za a bi shi ɗin su kansu malamin fiqh ɗin da suka ambace rubu'u dinarin kuma da aka zo kuma ɓangaren darhami an ambata darhami uku ne al-Imam Malik ya ambata ko biyar yana nan rubuci in darhamin gare ka ka bayar in rubu dinari gare ka ka bayar a dinari kenan kaga sai a zauna lafiya to wasu ba su sani ba ne dole sai an tashi an faɗakar da su Allah ya sauwaƙa to nan zamu tsaya saboda lokaci mun dawo sai mu tashi wa fihi amudallisin kushaimi hadisu jumu'atin rawahu taimi shi ma dai a wannan layin yake yana daga cikin hadisan da hanyar da suka zo tana da matsala amma kuma an samu ya zo a wasu hanyoyin kuma sai aka hada hanyoyin sai aka tashe su gaba daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله